muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kamu wannan yammaci na 12 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 1 ga watan 3 shekara ta 2026 a wannan majalisi namu na 10 a wannan hedkwata ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a cikin birnin Bina a jihar Niger a tarayyar Najeriya. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 149. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon aya ta 150 kafin alaramma ya janyo mana. Ina so na ɗan yi tsokaci taƙaitacce kamar yadda da yawa daga cikin malamanmu sun yi tsokaci game da halin da wannan duniya ta mu take ciki a yanzu na ɓangaren waɗannan yaƙe-yaƙe da suka fara faruwa ga manya-manyan ƙasashen kafirci da kafirai na duniya, shine ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika, da yadda suke ƙoƙari su tayar da hargitsi da fitina. Idan ya zama tunaninsu zai zama cutarwa ga musulunci da musulmi. Mun riga mun sani, kowa ya ji labari harin da suka kai a Iran da kuma abubuwan da suka faru. Duk da cewa ƙasar Iran ƙasa ce ta shi'anci, ba ƙasa ce ba ce ta sunna, to amma su Amerika da Isra'il manufarsu ba wai shi'ancin ba ne, manufarsu musulunci ne. Yanda suna gamawa da Iran, to inda za su gangaro kuma shine ƙasashen Larabawa da suke makotuka da Iran, kuma waɗannan ƙasashe kusan yawancin su duk ƙasashe ne na ahlus sunna. To da target ɗinsu musulunci da musulmi, shi yasa ko yanzu manufarsu shine harin kar ya tsaya kawai a Iran, ya shiga ragowar ƙasashen da suke makotuka, irin su kamar Qatar da abin da ya shafi Kuwait da Bahrain da Yemen da Saudi Arabia da makamantansu. Wanda kuma kowa ya sani, mu ahli sunna wal jama'a ba mu da wata ƙasa yanzu a duniya wadda take jagoranci akan sunna fiye da ƙasar Saudiya, kuma duk wani musulmi wannan ƙasa abin alfaharinsa ce, domin a nan alƙiblarsa take. A nan zai sauke wani rukuni daga cikin rukunan musulunci guda 5 shine aikin hajji, a nan kuma zai gabatar da umararshi. Daga lokacin da aka ce wannan ƙasa ta shiga wani irin yanayi na rigingimu ko fitintunu ko yaƙe-yaƙe, a dalilin haka aka ce sun rufe sararin samaniyarsu, to wannan zai iya jawo musulmin duniya gaba ɗaya matsaloli da dama ta ɓangaren ibadarsu. Daga lokacin da aka ce an rufe sararin samaniyarsu Saudiya, kamar kana cewa ba za a je aikin hajji ba kenan, sannan ba za a je umara ba kenan. Dama kuma wannan aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci, yana daga cikin manufarsu. Ya za a yi su daƙile musulmi wajen aiwatar da wannan rukuni? Shi yasa wannan yakin da ake ciki wata jarrabawa ta wanda muke roƙon Allah ya kawo mana ƙarshenta, sannan muna roƙon Allah ya ɗora musulunci akan kafirci, ya ba wa musulunci da musulmi rinjaye a duk inda suke. Hadithi, duk da hadithi ya tabbata, duk da waɗansu malama suna ganin wannan hadithi ne dha'if, cewa manzon Allah ya ce man la yahtammu bi amril muslimina falaysa minhu, tare da cewa wannan hadithi ne dha'if, cewa duk wanda baya damuwa game da al'amarin musulmai, wannan ba musulmi baya tare da musulmai. Hadithin dha'if ne amma ma'anarsa ingantacciya ce. Haka abin yake, duk wanda ba zai damu da abin da zai damu musulmi ba, wanda ba zai zama tare da su ba, domin akwai hadisi da yake da ma'ana irin wannan. Kamar yadda hadisi yake ingantacce, manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, manzo Allah ya ce ɗayanku baya zama cikakken mu'mini har sai ya so wa ɗan uwansa abin da ya so wa kansa. Malamai suna cewa har sai ya so wa ɗan uwansa abin al'amana har sai ya so dan uwansa wani abu na alkhairi kamar da ko kuma har sai ya so kansa abin alkhairi ma'ana har sai ya so dan uwansa abin alkhairi kamar da yake so kansa shi ya tsarta ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min alkhair har sai ya so dan uwansa wani abu na alkhairi ma yuhibbu li nafsi abin da yake so kansa tunda wani zaka samu yana so dan uwansa wani abu mummuna wanda kuma ba zai so wa kansa wannan abin mummuna ba shi yasa yake cewa sai ya so dan uwansa wani abu na alkhairi ko da kana so masa wani abu na sharri ba kana mai imani ba ka so masa abin alkhairi kamar yadda ka so kanka ba za ka taba so kanka wani abu na sharri ba sannan wani hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa al-mu'minu lil-mu'min kal-budiya yashuddu ba'dahu ba'dahu manzo Allah yace shi mu'mini tsakanin sa da dan uwansa mu'mini kamar gini ne wanda gini wani bangare ne yake karfafa wani bangare to haka mu'mini yake mu'mini ba zai taba bari a cutar da mu'mini dan uwansa ba kuma duk inda mu'mini yake inda mu'mini ne to zai taimaki dan uwansa mu'mini iya karfin sa da kuma iya abin da zai iya da duk wata gudunmuwa da zai bayar ba ashe a matsayin su na musulmai wadanda wani abu yake nema ya fada wadannan kasashen kar ya zama kawai mu dinga jin tunda ba a Najeriya bane a Najeriya ma tunda wallahi Allah ba a Niger State bane a Niger ma tunda ba a Amina bane to an shafe mu ba a duk inda wani abu yake taba musulmi a duk inda suke a duniya ka rinka jin kai ma wannan abin ya taba ka idan akwai wata gudunmuwa da zaka iya ba su ko da gudunmuwa ce ta addu'a to ka ba su wannan gudunmuwa domin kowa zai yi abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wal'alla ba za ka iya tashi ka je kasar ba nabi baka da arzikin da za ka iya ba su na makamai ko na kudade ko na kayan abinci ko na magunguna ko na wani ruwan sha ko makamancin haka to ka taimaka musu da abin da za ka iya a duk inda kake shine kai musu addu'a wannan shine ka'ida shine manzo Allah yake cewa masalul mu'minina fi tawadihim وتعاطفهم وتراحبهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والعمر ماذا الله انا كمنتا من يد مؤمنين سكي cewa mu'minai yadda suke wajen san juna da kaunar juna da tausayawa juna kamar jiki da guda daya ka san gangan jikinka guda daya duk ranar da aka ce dan yatsanka ka ji ciwo ko ka yanke a dan yatsanka ko kana fama da ciwo na karkara a dan yatsa to zaka ji gaba ɗayan jikinka ya dauka haka inda ba ce kafarka tana ciwo ko hancinka ko bakinka ko kunnenka to gaba ɗayan jikinka zai dauka da raɗaɗi da zazzabi to haka ake so musulmai su zama da zaran an taba ɗayan ku rinka jin kamar ku aka taba idan akwai wata gudunmuwa da za ku iya ba shi gwargwadon abinda za ku iya ku ba shi ko ne gudunmuwa hissi ko gudunmuwa ma'anawi ko wani abu da za ku iya ɗauka ku kai masa na kayan abinci na kayan abin sha na dukiya na makamai na kaza na kaza ko kuma a gudunmuwar da za ku iya ba shi ta wani abu wanda ba za a iya gani ba shine addu'a to kusan za ka ce mu a yanzu iya abinda za mu iya mafi girma shine addu'a waɗannan ƙasashe suna cikin wani irin yanayi suna buƙatar addu'o'i sosai kuma addu'o'i tsakani da Allah wanda za mu rinka yin su a lokacin karɓar a lokacin sa ran karɓar addu'a din kamar bayan an sha ruwa kana shan ruwa kai addu'a don Allah zai karɓi wannan addu'a kamar lokacin da kake sujjada a cikin sujjada ka roki Allah bayan ka gama wani aiki na alkhairi bayan ka yi sadaka bayan ka yi karatun qur'ani bayan ka yi kyauta bayan ka yi zumunci bayan ka taimakawa masu rauni to ka roki Allah ka yi tawassuli da wannan aikin naka akan Allah ya taimaki musulunci da musulmi a duniyar da suke idan kai haka ka taimaka ka ba da gudunmuwa wannan kasashe Allah ya tsare su daga sharrin yahudawa Allah ya tsare su daga sharrin kafiran duniya wannan makirci da su suke da shi akan musulunci da musulmi Allah ya yi musu da abu wannan shine addu'o'in da za mu rinka yi idan muka tsaya muna addu'a tsakanin mu da Allah da izinin Allah Allah zai ba mu nasara to yawanci mu yanzu an fi cewa a yi addu’a kuma ba a yin addu’a. A ce a yi addu’a wanda yana da yawa, amma a tsaya a yi addu’a cikin wannan kanani. Sannan kuma yawanci wasu ba su fiye yin addu’a ba sai a kan kansu idan suna neman wani abu. Wani in ka ga yana addu’a to wata matsala ya shiga, ko kuma wani abu yake nema, ko yana neman kuɗi, ko yana neman kasuwanci shi ya bunƙasa, ko yana neman wani matsayi, ko yana neman wani ci gaba, shi ne zai ta addu’a. Amma haka kawai ya roƙi Allah akan wani al’amari na musulunci da musulmai bai fiye wannan ba. Ita kuma addu’a ibada ce, duk inda ka yi ta ibada ce, Allah zai baka lada kuma Allah zai ga maka buƙatunka. Wasu kuma addu’a da suke ba sa yin addu’a ta sunna, ba sa yin addu’a ta sunna, suna yin addu’a ta bid'a. Maimakon a tsaya a yi addu’a ta sunna, ka roƙi Allah tsakaninka da Allah da kyakkyawar niyya, amma sai a yi ta wani ƙulla-ƙulla da wani rubuce da wani abubuwa, sai ga an cakuɗa ba, sai ga abu ya zama wani iri. To shi yasa za ka yi addu’a, ka yi addu’a tsakaninka da Allah, ka roƙi Allah, sannan ka roƙi Allah abin da Allah ya ba da umarni a roƙa, sannan ka rinka zaɓar addu’o’in da manzon Allah ya ce wanda ya roƙi Allah da su Allah zai karɓa. Sannan ka rinka sanya sunayen Allah da sifofin Allah a cikin wannan roƙo naka, sannan ka kirdadi lokacin karɓar addu’o’i. To idan kana haka, da izinin Allah za ka addu’o’inka suna da tasiri ƙwarai da gaske. Amma idan kana addu’a ta bid'a, ko kana roƙon abin da Allah madaukakin sarki ya hana roƙa, Allah ya baka ihu ka zalimance wani, ko ka danne wani haƙƙi ko ba ka ci wannan. Ko kuma kana yin addu’a babu ikhlas, ko ba ka fiye kiran sunayen Allah da tawassuli da sunayensa a cikin addu’o’inka ba. Kaga duk wannan kana bin waɗansu matakai ne wanda ba lallai bane su kai ga gaci. Sai sa mu yi ƙoƙari mu tsarkake niyyar mu a gurin addu’a, kuma mu rinƙa yin addu’o’i musamman a lokutan da ake tunanin karɓar addu’o’in, sannan mu dinga tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin addu’o’inmu. Malamai suke cewa sannan ka rinƙa zaɓar sunayen Allah da suke da ainihin wato alaƙa da buƙatarka. Kana neman arziki mai amfani irin su Ar-Razzaqu, kana neman ilimi Al-Alim, wani ya buwaye ka Arna Al-Qawiyyu Al-Aziz, ana tawassuli irin wannan sunaye gwargwadon yanayin buƙata, to sai ga Allah ya biya mana. Kaga shi kenan a wajen addu’a ɗin ma ya zama an fahimci me ake faɗa. Kana je a yi ta addu’a ba tare da an san me ake faɗa ba. Wai wani a Kano ne aka yi wata rasuwa, sai wasu ‘yan daba suka je gaisuwa. Da suka je gaisuwa, sai ɗaya ɗan daba sai ya ce a yi Fatiha da Salatul Fati. Sai ɗayan ya ce to a karanta wal adiyati da inna anzalna. Sai ya ce sai ka ce kai, ai wa'annan ba a karanta shi, a yo ba Qur'ani ba ne? Kuma gaskiya yayi. To na kalle shi kawai sai a karanta wal adiyati. An saba ana cewa qul huwallahu kama uku. Sai a ce a hada da Fatiha da ayatul kursi, ko kursi da laqad ja'akum dal ilahi. Mu da su aka hada fa a gurin. Kaga duk Qur'ani to amma dai shi ya zo ya yi bid'a, su ma ɗan bid'a ce suke nema su gyara masa bid'a. Sai ce to an shi fahimta su kawai duk Qur'ani ne. Kuma gaskiya yake yi. To amma dai suna gani ba waɗanda ake. Kaga duk wannan abin bid'a ne. Ya kamata a ce a yi tunani menene abin da ya fi dacewa a sunna wanda ya kamata a karanta. Wannan dai shine lokacin da nake so na yi cewa akwai buƙatar gaskiya mu dace da addu’o’i a wannan yanayi da muke ciki. Muna cikin wani irin yanayi mai hatsari mai wuya, amma da izinin Allah idan muka tsaya tsakaninmu da Allah muka yi ta addu’o’i da ku da matanmu da ‘ya’yanmu da malamanmu da almajiranmu da manyanmu da ƙanananmu, da izinin Allah za ta yi tasiri kuma Allah zai kawo ƙarshen wannan abu insha Allah. Kuma musulunci da musulmi za su samu gata da izinin Allah subhanahu wa ta’ala. Allah ya mana jagora.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
الله مدوكين سكت من حيث خرجت duk inda ka fito ko daga ko ina kake fa walli wajhaka shaqar al-masjid al-haram ka ju yanda fuskar ka bangaren masallaci mai alfarma wa innahu lal-haqq bil-radd shi wannan abin gaskiya ne daga ubangijin ka kuma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah bai zama mai rafkana akan abin da kuke aikatawa ba wa min haythu kharajta daga duk inda kake fa walli wajhaka شطر المسجد الحرام كدويت تفسكك بنجر مصلى جبي الفرما وحيث ما كنت حتى كما دك إذ دكك فولوا وجوهكم شطرة كدويت تفسكك بنجر لأن لا يكون للناس عليكم حجة لأنك المتاني سنور حجة لكم إلا الذين ظلموا منهم سيدون الناس يزالن شدك تشكيس فلا تخشوا قلقوا دكرز واخشوني كدكرونا ولأتم نعمتي عليكم دنا تشكا نعمة أكريكو ولعلكم تهتدون لمن تبزا قزما شريعين ودنا نقايوي الله سبحانه وتعالى ينا تشي قبدا أمرتره دكلم كعبا ومثل لا تشيمي الفرما إذا نزامي صلى الله يتو من حيث خرجت daga go'ina ka fito ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa walli wajha ka zuwa da fuska ka shakarar masjidil haram bangaren masallaci ne alfarma shi ne ka'aba idan za ka yi sallah ka kalli nan ita ce alqiblarka wa innahu shi juyawa a kalli masallaci ne alfarma idan za a yi sallah lal haqq gaskiya ne babu kokonto akan wannan cewa wani umarni ne daga wajen Allah wani umarni ne wanda Allah ya kawo mana wannan abin gaskiya ne daga wajen ubangiji wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun sanan Allah madaukakin sarki ba marafkani bane game da abin da kuke aikatawa Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa kuma Allah madaukakin sarki yana ganin abin da kuke aikatawa wa min haythu kharajta daga duk inda ka fito fa walli wajhaka shaqqa al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka bangaren masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum haka kuma duk inda kuka samu kanku fa wallu wujuhakum shatra ku juyar da fuskokinku bangaren shi masallaci din li alla yakuna lin nasi alaykum hujja dan kar mutane su zama suna da hujja akan ku menene hujja su wane ne mutane malamin ka ce nan mutane ana da farfu da yahudawa da nasara su ne ahlul kitab wadanda Allah madaukakin sarki ya ce idan ya umarce ku da ku juya ku kalli ka'aba za ku ji suna cewa kaza 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 wasu mun ce a su ne yahudawa wadanda da ana kallon baitul maqdis sun dauka alqibla su ce daga baya sai Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli ka'aba to da haka hujjar da za su kafa wa manzon Allah da sahabbai shine su yahudawa za su ce in kunta ya muhammad tazamu annana ala al-batil za su ce manzon Allah idan kana riyawa cewa mu akan ƙarya nake fa limadha tattaju ila qiblatina fi salati to me yasa kake kallon al-qiblar mu a cikin sallarka wasu na nufin al-qibla sai ta ce baitul maqdis alaysa itajahuka ila qiblatina fi salati ka yu'akkidu annana ala al-haqq wannan kullatara ala sawab sai ce wai yanzu baitul maqdis da kake kallo ai al-qibla ce wannan ba yana nuna mu muna gaskiya ba akan gaskiya nake wannan kuma ba yana nuna al-qibla ko al-qibla ce ta gaskiya wacce ke akan daidai ba to me yasa kuma kike cewa ku ba akan daidai nake ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce to tunda suna riya haka kamar bar al-qiblat tasu zo ka kalli Kaaba zo ka kalli masallaci mai alfarwa dan a nuna dan a yanke hujjarsu na cewa wai su ma akan gaskiya suke tunda ana kallon al-qiblat kene yanzu an yi watsi da al-qiblat tasu da kuma ba wata hujja da za su kafa su ce wai tunda al-qiblat su ake kallo suna kan gaskiya to yanzu ba al-qiblat su ake kallo ba yanzu ana kallon Kaaba kaga an gama da hujjarsu shine li Allah ya kula lin nasi alaikum hujja jalla ta illa alladhina zalamu minhu sai wanda suka ce wannan istisna'i ne muttasil wasu ce istisna'i ne munqati wai sai dai wadanda suka yi zalunci daga cikin su malamai suka ce nan ana nufin mushrikan larabawa ko mushrikan quraishawa menene su zaluncin da suka yi da Allah ya ce illa alladhina zalamu minhu sai dai wadanda suka yi zalunci daga ciki fala tafshawhu manzo Allah karka jin koran su to da hujjojin da Yahudawa suka dogara da su an yanke su ba hujjoji bane ba su suka kafa hujja ba tunda zuba al-qiblat su ake kallo ba sai dai wadanda suka zauna akan wadanda suka wazo akan zalunci su ne mushrikan larabawa su ma ba su da wata hujja da za su yi surutu dan Allah dan ana kallon masallaci mai alfarma tunda asali su ba bautawa Allah duk da cewa wai ai suna cewa wai ai Kaaba ta mu ci tun Quraishawa domin su ne masu kula da ita tun a zamanin jahiliya to da haka me yasa ake kallon Kaaba al-qiblat to kaga ana kallon Kaaba ne saboda wanda ya halicce ta shi yace a kalle ta kuma shi yace a kalla a matsayin ibada ba ku kuka ce a kalla ba sannan ba ubarnin ku ake bi ba sannan ai da ba nan ake kallo ba daga baya aka zo aka ce a kalle nan shi yasa jayyar duk kuke akan wannan ƙarya ne Kaaba dakin Allah ne kuma addinin da manzon Allah yake bi addinin kakansa Annabi Ibrahim wannan Annabi Ibrahim shine wanda ya fara gina wannan Kaaba da umarnin Allah shi yasa ba ku da hujjar da za ku yi jayayya ku ce ana kallon al-qiblat ku al-qiblat ku ne ce Allah ya ce fala takhshawhu ya manzo Allah karka su koran akan duk abin da za su gaya maka karka su tsoro duk abin da za su faɗa na ƙarya da ƙahi da sharri su mushrikan Quraishawa da Larabawa manzo Allah karka su koran wa shauni manzo Allah ka ji tsoro na ba wanda ake jin tsoro in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah shi kadai ake jin tsoro daga lokacin da ka sanya Allah a cikin zuciyarka shi kadai to daga lokacin Allah madaukakin sarki zai taimake ka akan kowa ba wanda ya sai zaɗa kai amma daga lokacin da kake jin tsoron wani kuma bayan Allah ma'ana kana jin tsoron wani fiye da yadda kake jin tsoron Allah kana tunanin wani zai iya saka ka cikin masifa ko wani zai iya yaye maka damuwa ko wani zai iya maka zaka manta da Allah gaba daya to daga lokacin za ka shiga cikin ruhu da damuwa da hayaniya amma wallahi idan ka rike Allah to Allah zai zama tare da kai idan ka sanya Allah a zuciyarka to kullum za ka zama na Allah duk abin da za a yi maka ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka wannan shine kaida ta ubangiji ce sai Allah ya ce fala takhshawhu manzo Allah karka ji tsoron su wa shauni manzo Allah ka ji tsoron na wal mutimma ni'mati alaykum sannan dan na cika ni'ima ta a gare ku menene ni'imar da na cika cika a gare ku shine yanzu na nayi muku abin da kuke so nayi muku ni'imar me ne muku na ce ku dawo ku kalli al-qiblat da kuke so ita ce al-qiblat baban ku Annabi Ibrahim shine Masjidil Haram wannan ni'ima ce Allah ya ba ku wala'allakum tahtadun kuma tabbata za ku zama shiryayyu akan abin da Allah ya dora ku idan kuka ci gaba da kallon wannan masallaci mai alfarma kuna gabatar da sallolin to malamai suka ce da farko kallon wadannan ayoyi guda uku Allah ya maimaita wasu kalmomi har su uku a ciki fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa min haythu kharajta wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu al-haqq min rabbik wa min haythu kharajta فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطرا wannan sun mai taso malamai suka ce to menene shi kibar mai mai tuwar wadannan asu uku guri na farko Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wurinabi wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa innahu lal-haqq min rabbik wurinabi wa min haythu kharajta فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما قلتم فولوا وجوهكم شطرا هنا ne hikimar sai dai tuwar wadannan ayoyi guda uku kuma su duk suna dauke da ma'ana guda daya wadansu ba nan kuce hikima ana shine abubuwa guda uku wasu suka ce hikimar dan a karfafa bin wannan umarni na kallan masallaci ne alfarma ayi watsi da kallan baitul maqdis idan da ibada domin wannan ayar ya zama ta shafe umarni na farko da umarnin da aka fasu shi ne su kalli baitul maqdis yanzu sai aka dawo da wani sabon umarni fa walli wata haka shafara al-masjid al-haram aka kalli masallaci da alfarma to yanzu wannan umarni da biya shafa wancan dan a kalfafi manzon Allah da sahabbai da mu'minai cewa ga inda za su rinka fuskanta idan za su yi sallah wannan shine hikima ta farko na daidaito abu kaso wasu ba da suka ce abu na biyu ayoyin sun raba mutanen duniya gida uku haka wasu malamin suka ce na farko qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram suka ce to wannan ga waɗanda suke zaune a garin Makka ga yanda za su kalla suka ce aya ta biyu min haythu kharajta وولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك سكتي wannan ga wadanda suke raguwar burane na cikin kasar saudiya amma ba wadanda suke zaune a makka ba aya ta uku ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا cewa wannan tana magana ne ga wadanda suke halin tafiya ko suke a wadansu sasanni na ainihin wato duniya malamin suka ce wannan ita ce hikimar maimaituwar waɗannan abubuwa ainihin wato har tsoho dole dai haka malamin suka biya ne hikima dai domin a ƙarfafa abin cewa wannan wani abu ne wanda Allah ya bada umarni kuma umarnin ya maimaitu da dara yana nuna ƙarfafa tsayawa wajen kallon Ka'aba a lokacin da za a yi sallah Allah ya tola Allah kuma ta tadun sannan kuma tabbas za ku yi ciniya sai Allah ya ce
kana sayna fi kum rasulan kum yatlu alaykum ayatina rasulan منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون
الله من هو يكين سرقية كما أرسلنا فيكم رسولا كما يندى مكا أيقو دمانزو أتشكيوك يتلو عليكم آياتنا ينا كرن تامك آيوهم ويزكيكم ينا تركيكم ويعلمكم الكتابة yana sanar da ku alqur'ani wal hikma da sunna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku abinda ba ku sani ba to fadhkuruni wa ambaceni azkurkum zan ambace ku wadhkuruni ku gudu dadi wa la takfurun kar ku ambace ku wadannan ayoyi malamai suna cewa kuna da alaka da ayoyin da suka gabace tun daga wajen inda Allah yake cewa Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takshawhum wakhshawni wal utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun to wadannan ayoyi da kuka karanta suna da alaka da wadannan ayoyi domin ayoyin baya Allah yana mana bayani ni'imomin da ya musu ni'imomi masu yawa kuma Allah ya ambace wal utimma ni'mati alaikum ni'imomin Allah suna da yawa ba wanda yake sai kidin daga ni'imomin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah madaukakin sarki ya fara ambato ni'imomin a ayoyin da suka gabata. Ni'ima ta farko li Allah ya kuna lin nasi alaykum hujja, wannan babban ni'ima ce cewa mutane ba su isa su kafa muku hujja ba. Allah ya ba ku kariya, Allah ya tsare ku, Allah ya ba ku hujjoji wanda za ku iya faɗa don ku gure su, wannan ni'ima ce. Ni'ima ta biyu wa li utimma ni'mati alaykum, dan na cika ni'imata a gare ku shine na ba ku abin da kuke so. Inda kuke so ku rinka kallo idan za ku yi sallah, to na ba ku dama ku kalla shine Ka'aba ko Al-Masjid Al-Haram, wannan ni'ima ce. Ni'ima ta uku la'allakum tahtadun, shine tabbas na shiryar da ku ko za ku tiyu, ko idan kuka bar umarnin abin da nake faɗa ku za ku tiyu. Kuma Allah ya shiryar da ku wannan ba karaman ni'ima ba, waɗannan ni'imomi ne. To sai Allah ya ce kamar yadda Allah ya yi muku waɗancan ni'imomi guda uku, arsalna fikum rasula, muka ƙara muku wata ni'ima ta kowace ce shine muka aiko manzo a cikin ku. Sai zama manzon da muka aiko a cikin ku yake, a cikin ku ya tashi, wasu ma a gabansu aka haife shi, wasu ma danginsa ne, wasu ma ƴan uwansa ne, wasu surukansa ne, wasu ya ba su aure, wasu kuma sun ba shi aure, kun san shi sosai a cikin ku yake shi manzon da aka aiko mu. Shi yasa malamai suke cewa a wannan gurin ayat tana bayani ne akan ni'ima. Shi yasa Allah ya ce kama arsalna fikum rasula, sai wannan fi'ilin na arsalna yayi ta'addi da fi, cewa kamar shi muka aiko muku da manzo wanda yake a cikin ku, wanda haka ni'ima ne a gare ku. Sai harfin ya yi ta'addi da fi don a nuna ni'ima ne. Amma a wajen da Allah maɗaukakin sarki yake so ya nuna wani abu da yake da alaƙa da ainihin wato kafa hujja ko don a ƙura wasu, sai Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasula. Kaga nan kafa hujja ne don a ƙure su. Arsalna sai ce ilaykum, bai ce arsalna fikum ba. Amma nan da yake ana magana ni'ima sai ce kamar arsalna fikum. Can kuma da ake magana kafa hujja sai ce inna arsalna ilaykum rasula, mun aiko manzo zuwa gare ku dan ya kafa hujja, ko da hujja ne karfi. Nan kuma arsalna fikum rasula, mun tashi manzo a cikin ku wanda kun san shi, dangin ku ne, dan uwan ku ne, Balarabe ne, kuna jin yarensa, kuna fahimtar yarensa, sannan kuma shi ma yana fahimtar naku. Wannan ba karamin ni'ima ba ce, inda Allah ya ga dama sai ya aiko da mala'ika, ya zama shi ne manzo duk. Inda Allah ya so sai ya aiko muku da wani dan wani yanki ba Balarabe ba. Kuma da Allah ya tashi da ya aiko Qur'ani, Balaraben Qur'ani, sai ya aiko manzo shi ma kuma Balarabe. Da Allah ya ce ma arsalna bin nabiyyin illa bi lisani qaumihi, ba ma aiko wani annabi face sai ya zo da yaran jama'arsa, li yubayyana lahu, dan shi ne zai masa bayanin wannan abu su gane. Sai zama alqur'ani qur'anan arabiyya, alqur'ani larabci ne, manzon da aka aiko Balarabe ne, waɗanda manzo ya tashi a cikin su larabawa ne. Haka wannan ba karamin ni'ima ba ce, wanda da Allah ya ga dama sai ya aiko wani yare wanda ba naku ba, ya aiko wani kabila wanda ba naku, amma sai Allah ya ɗaukakin sarki muku ni'ima ya aiko manzo a cikin ku, kuma ya aiko manzo naku, manzo a cikin ku ko manzo naku, wannan ba karamin ni'ima ba ce. Da shi yasa Allah ya ce arsalna fikum rasula, wannan ni'ima ta hudu kenan, mun aiko da manzo a cikin ku, naku ne, dan uwan ku ne, dangin ku ne, sarkin ku ne, kun san shi, ya san ku, kuma yana jin yaro. Sai Allah ya faɗa ni'ima ta biyar, ni'ima ta biyar ya tulu alaikum ayatina, yana karanta muku ayoyin mu a cikin ku, aka sokar da Alkur'ani, wasu abubuwa ne suka faru tsakanin ku, aka sokar da ayoyin. Shi yasa da yawa daga cikin sahabbai suke cewa babu wata aya da ta sauka face sai mun san dalilin saukarta, kuma mun san inda ta sauka. Wani abu na tsakanin ku ne Allah ta sauka da Qur'ani? Wani abu kuna halin tafiya ne? Wani abu kuna halin zaman gida? Wani abu ne zai faru tsakanin ku da iyalan ku? Wani abu zai faru tsakanin ku da manzo? Sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar, kun san dalilin saukanta a gaban ku ta sauka kun san abin da ayatin take faɗa. Wannan ba karaman ni'ima bace, wannan ba karaman ni'ima bace. Shi yasa ya tulo alaikum yana muku bayanin wasu abubuwa da Al-Qur'ani yake ishara yake nunawa a kansu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin Al-Qur'ani ya fassara ba, domin sahabbai larabawa wani abun su ne dalilin saukar aya a gabansu abin ya sauka, kuma sun san me nake nufi. Shi yasa ba buƙatar sai a musu bayanin wani abu. Wannan ni'ima ce, ita ce ni'ima ta biyu da tulo alaikum ayatina, ni'ima ta shida wa yuzakkiku, yana mai sannan yana tsarkake ku. Wa yuzakkiku yana ida sun wato tsarkake ku. Malamai suka ce abinda ake nufi da yana tsarkake ku, akwai abin da ya kira at-tazkiya. At-tazkiya ta kunshi abubuwa guda biyu, ta kunshi at-takhliya wa at-tahliya, duk ta kunshi wannan. Domin idan aka ce at-tazkiya tana ɗaukar ma'anar at-tahir, sannan tana ɗaukar ma'anar namma. Idan Allah ya ce wa yuzakkiku, dan ya tsarkake ku, tana ɗaukar ma'anar at-tahir, ai dan ya tsarkake ku daga miyagun ɗabi'u. Ya zo ne ya tsarkake ku daga miyagun ɗabi'u wanda ba su dace ba, kamar shirka, wannan mummunar ɗabi'a ce, kamar kashe 'ya'ya mata da kuke yi, kamar kisan kai da kuke yi, kamar zalunci, kamar zina, kamar shan giya, duk wannan miyagun ɗabi'u ne. To manzon Allah ya zo dan ya tsarkake ku daga aikata waɗannan miyagun ɗabi'u. Wannan ni'ima ce, Allah ya aiko shi dan ya shiryar da ku, ya koya muku, ya nuna muku abinda idan ku yi za ku tsarkaka daga waɗancan miyagun ɗabi'u da sauran laifuka. Shi ya sa wa yuzakkiku, ai wa yutahhirukum min af'alil ma'asi, dan ya tsarkake ku daga aikata laifuka da saƙo. Sannan akwai inda at-tazkiya take zuwa ma'ana namma, girmamawa da kambamawa. Ai ya zo da yuzakkiku dan ya ja hankalinku wajen yawan ibada da kadaita bin da kadaita Allah da biyayya ga Allah madaukakin sarki, dan kuma ya koya muku kyawawan halaye wanda za su kara muku imani, su kara muku girma, su kara muku matsayi a wajen Allah, kamar biyayya ga iyaye, kamar sada zumunci, kamar ba da sadaka. Wannan duk kyawawan ɗabi'u ne. Shi yasa in ka ce wa yuzakkiku, sai ba ka yutahhiruhum min akhlaqir radi'a, ai dan ya tsarkake su daga ɗabi'u munana. Sannan wa yuzakkihim, ai yunabbihim fihim akhlaqat tayyiba wal umur hasana, ai dan ya sa su tashi, su girma, su faɗaɗa yimbe kyawawan ɗabi'u da kuma al'amura masu kyau. Shi ne wa yuzakkihum, dan ai dan sun wato tsarkake ku. Sannan wannan ni'ima ta shida kenan, wa yu'allimukumul kitab, dan kuma ya sanar da ku littafi. Yu'allimukumul kitab, dan ya sanar da ku littafi. Malamai suka ce nan alkitab ana nufin alqur'ani. Wa yu'allimukumul kitab, dan ya sanar da ku littafi, wal hikma, kuma dan ya sanar da ku sunna. Wasu malamai suka ce al hikma ta hada da sunna da ma abinda ba sunna ba na hukunta hukunci. Dan malamai suna cewa duk inda kaga an hada alkitab da alhikma a cikin alqur'ani, to alkitab ana nufin alqur'ani, alhikma ana nufin sunna. Shi yasa kamar yadda aka aiko manzon Allah da alqur'ani, haka an aiko manzon Allah da sunna. Kamar yadda za mu yi aiki da alqur'ani, haka dole ne mu yi aiki da sunna, matuƙar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan manzon Allah ya zo ya karantar da mu alqur'ani ne, ya zo ya karantar da mu sunna. Sallallahu alaihi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sannan wannan ita ce ni'ima ta takwas kenan. Sannan kuma dan mu sanar da ku abinda ba mu sani ba. A to kenan, da sun san alqur'ani ko da sun san sunna? Da ai ba san alqur'ani ba, da ba san sunna ba, domin shi asalin dan adam jahili ne, shi ne ka'ida. Ba wanda ake haifa da ilimi, duk wanda kaga ya zo duniya ya zo ne a matsayin jahili, wanda bai san shari'a ba, wanda bai san tauhidi ba, haka zai zo duniya. الله يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم
الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
الله يقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah shi ne ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'a kusan kamai ba lokacin da za a haife ku ba abin da ka sani haka za ka fito baka san kamai ba abin da kake fahimta sai Allah ya sanya maka abubuwan da za ka iya fahimtar abubuwa da su wa ta'ala lahum as-sam'a wal absara wal afida sai Allah ya sanya maka ji ya sanya maka gani ya sanya maka hankali da fahimta wannan da su ne za ka iya gane abubuwa da dama za ka ji ka rike za ka gani ka gane sannan Allah ya sa maka kwakwalwa da hankali da zuciya mai kyau wanda za ka iya fahimtar wannan abin daidai da wannan abin ba daidai ba ne kaga asalin dan adam jahili ne daga baya ne Allah yake sanya masa abubuwan da zai gane abubuwan da zai fahimta abubuwan da zai hankalta amma duk da wannan ni'ima da Allah yake wa dan adam sai ga wani ya ki yin amfani da abin da ya dace cikin abin da Allah ya sanya masa inda Allah ya so da ka fito sai baka da abu daya dan wadansu idan suka fito da sai ga Allah da abu daya yake barin su wani sai zo duniya din ma a hakan har ya girma a hakan sai hankalin kadai wani sai zama ba za a bashi jin ba wani ba za a bashi gani ba kawai iya hankali ne za a bashi da shi wani kuma za a bashi da ji amma ba gani da hankali wani kuma a bashi ma babu hankalin ga zuciya amma ba ta fahimtar komai baya ji baya gani kuma bai san me ake ba wani kuma sai ga duk Allah ya hada da waɗannan abubuwa guda uku gashi yana ji yana gani kuma yana fahimta wani kuma sai a sa ya rika ya amfana da waɗannan abubuwa yana ji duk abin da zai amfana da shi yana gani ganin abin da zai amfana da shi yana hankalta hankalin da zai masa amfani wani kuma yana ji yana gani wani kuma zai ji amma zai ji abin da ba zai amfani da shi ba wani ya gani amma ya ga abin da ba zai amfani da shi ba wani yana da zuciyar amma zuciyar ba ta da amfani a gare shi kaga wannan ba karamin ni'ima bace Allah madaukakin suke wa mutane to me Allah sai ya ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna muka sanar da ku abin da ba ku sani ba to ai da wancan alqur'ani da sunna ba ku santa ba to dan sai malamai suka ce wannan ana nufin aqful khas ala al'am ma'ana menene khas shine al-kitab wal hikma ai kuma da mafi kusan su ba sai aka yi adabin su akan am shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna al-qur'ani ya shiga sunna ta shiga aka sanar da su da ko abinda ba ku sani ba da qur'ani da sunna din aida duk ba ku san su ba daga bayan Allah madaukakin sarki ya sanar da ku waɗannan abubuwa kamar yadda Allah ya bayyana yasa wannan yana nuna mana lalle Allah madaukakin sarki ya muku ni'imomi to wadannan ni'imomi su ne ni'imomi guda takwas wanda Allah madaukakin sarki ya aida su wa bayyana musu su dalla dalla malamin suke cewa duk wadannan ni'imomi sun sabe su ne da dalilin addu'ar annabi Ibrahim annabi Ibrahim da yayi musu addu'a yace rabbana wa ba'ath fihim rasula
rabbana wa ba'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
مبين النبي قال ربنا وبعث فيهم رسولا يا الله كتايت ونمن ذو أجلس haka da ibanci annabi ibrahim ne roki Allah ya musu wannan abu ya tulu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma ya rinka sanar da su alqur'ani da sunna wannan addu'ar annabi ibrahim ce sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'ar yace arsalna fihi rasula mun aiko da manzo a cikin su din kamar yadda annabi ibrahim ya nema ayi to miki أقولنا الدعاء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون سنبوك سندقوا أبن لكم سنيبا سأل الله فاذكروني وأنبجين أذكركم نيما زن أنبجين Nan malamai suna cewa me ake nufi da fadkuru ne alkurku, ko ambace ne zan ambace ku. Al-Imam wasu malamai suka ce mutane a wannan ayar akwai maganganu da dama. Na farko suka ce ai fadkuru ne bi ta'ati alkurku bi rahmati, cewa ku dinga yawan ambatuna ta hanyar yi mun biyayya. Ni kuma zan rinka tunawa da ku ne muku rahama. Wasu suka ce abu na biyu fadkuru ne bil ijaba wal ihsan, ku dinga ambatuna ta hanyar amsawa da kuma kyautatawa. Shi ne kamar yadda Allah yake cewa ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan amsa. To wannan roƙon kamar kuna tunani ne kuna ambatuna, to ni kuma zan amsa. Wasu suka ce abinda ake nufi fadkuruni ay udhkuruni bi sana, ku dinga ambatuna ta hanyar yabona wa ta'a da kuma yi min biyayya. Adhkurukum bi sana'i wa ni'ma, ni ma kuma zan ambace ku da yaba ku kuma da yabo ni'ima. Inda za ku dinga yawan yabona, domin yana daga cikin abinda Allah yake so shi ne ka yaba Allah, ka yi wa Allah bambanci, ka yi wa Allah kirari. Kullum abinda Allah yake so ka rinka ji a ranka baka isa ba ka kai ba, to Allah zai isar da kai ya kai ka. Amma daga lokacin da zuciyarka za ka rinka jin kai ka isa, ai kai wani ne, kai ne, to lallai Allah zai bada kai baya. Amma idan kana kankantar da kanka kana ji fa a ranka kai bawan Allah ne, kai mabuƙaci ne zuwa ga Allah, kai baka kai ba, kana neman ɗaukin Allah, to Allah zai tuna da kai mai ɗaukaka. Wannan ƙa'ida ce ta Ubangiji, shi yasa Allah yana so ka dinga yabashi. Shi yasa ko wajen addu'a in za ka roƙi Allah ka rinƙa yaban Allah, kana yi wa Allah kirari. Daga cikin addu'o'in da manzon Allah ya ce idan an roƙi Allah da su Allah zai karɓa, in ka kalle su za ka ga kusan yawanci yi wa Allah babbaɗanci ne da yi wa Allah kirari. Misali, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta almannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Manzo Allah ya ji wani mutum yana roƙon Allah da wannan addu'a a masallaci. Manzo Allah ya ce ga wani bawan Allah can yana roƙon Allah da wasu kalmomi, duk wanda ya roƙi Allah da irin wannan Allah zai karɓa. Duka kan wannan addu'a duk ya gode da yiwa Allah kirai. Ce sa ake so za ka roƙi Allah ka yaba Allah, kai wa Allah kirari, sannan sai ka faɗa wa Allah buƙatarka. Wannan shine ka'idar sunna ne da saɓanin ƴan bid'a. Su yawanci suka raina Allah a wajen roƙon Allah. Da yawa malaman bid'a in ka ga abin da suke mabiyansu wajen addu'a sai abin ya ba ka mamaki. Wani ya zo ya ce malam da Allah yana da buƙatu a roƙa min Allah, ba komai, je ka an biya maka. Je ka an biya maka za a amsa za a roƙa. Ya da Allah kuma wani sa'an sa ko abokin shi, ba wani ladabi, ba wani girmamawa, kawai je ka ba komai za a roƙe shi, zai yi je ka daga cikin yana. To da jira ganci shehu ne ko shi wali ne, wannan raina Allah ne. Raina Allah ne da tukutun Ubangiji ya buƙar kuma haka. Ubangiji ka tsaya ka roƙe shi ka girmama shi, to da kai mabuƙaci ne zuwa gare shi, kuma ba wanda ya ce baka in ba shi ba, kuma idan ya baka ba wanda ya sai kwaci. Shi yasa an za ka roƙi Allah ka ƙanƙantar da kanka, ka nuna wa Allah kai ba ka isa ba. Da yawa daga cikin annabawa haka suke roƙon Allah, ya Allah ni bawanka ne, ya Allah ni mabuƙaci ne gare ka, ya Allah ban kai ba, ya Allah ban isa ba, ya Allah ni ne dai ma ne, ya Allah kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne kaza. Allah yana son wannan. Amma daga lokacin da aka dinga jin kai ka isa kaza kaza, to sai Allah ya farka da buƙatarka da wani abin ka. Shi yasa aka wasu malaka suka ce, wasu malaka suka ce akwai hukumu ne fi duniya a zuwa fil akhirah, ku dinga tunani kuna ambatuna a nan duniya, ni ma zan tuna da kuna ambace ku a lakira. Wasu malaman suka ce wasu kuruni fil khalawat, ku rinka tunani idan kun kadaita, in kai kadai ne ka rinka tuna Allah, kana komawa ga Allah, kana jin tsoron Allah, wata rana sai Allah ya yabe ka a cikin wanda suke tare da su mala'iku. Wasu suka ce abinda ake nufi ku zukuruni fil raqa, ku rinka tunani lokacin da kuke cikin yalwa, kana cikin madada da walwala da jin daɗi, ka rinka tuna Allah. Allah ya ce azkurkum fil bala, ni kuma sai na tana ku idan kun shiga tsanani, kun shiga bala'i, kun shiga tashin hankali. Haka ka'ida ce, in za ka tuna Allah a cikin yalwa, ka sani Allah maɗaukakin sarki zai tuna ka a cikin tsanani. Wasu ku ci ana nufin wato guro ne mai mujahadati, guro ne da ta hanyar kokari da taimakawa addinin Allah saboda ne a zuhurkum bi hidayati, ni kuma zan taimaki ku, zan tuna ku wajen shiriya da shiryar da ku. Wasu ku ci ai guro guro ne bi ta'ati, a zuhurkum bi ma'unati, ku rinka tuna ne ta hanyar yi biyayya, ni kuma zan tuna ku ta yadda zan taimake ku a rayuwa. Wasu ku ci guro ne bi sidqi wal ikhlas, ku rinka tuna ne ta hanyar gaskiya da ƙarfake aikinku zuwa gare ni, ni kuma zan tuna ku ta hanyar keɓancewa da taimako da ba da gudunmuwa. To wannan yana nuna a tsoko, mana uzuru ne ku rinka tuna da kuna ambatauna. Zikiri kala biyu ne, akwai azzikir mutlaq, akwai azzikir muqayyad. Duk da kaman lokaci ya yi ba zai ba da dama na bayanin wannan zikirin ba, wani Allah zai iya zama ko shi ne matashiya insha Allah ta'ala. Allah ta washkuru ne, gode mini wala takfurun, kar ku kafirce min. Shi ba ku za mu ƙara yin bayani a kan wannan, ce sa abin da zan ƙarfe da shi, babu laifi ka je wurin mutum ka ce ya roƙa maka Allah, amma ka tabbatar wanda za ka je ya san Allah da kar ka je wurin wanda bai san Allah ba ka ce roƙa maka Allah. Bai san Allah ba da ya roƙa maka Allah, duk wani boka da wani ɗan tsoho da wani bai duba, wallahi bai san Allah ba. Shi yasa in ka je gurin shi ka roƙa maka Allah, kana ɓata lokacin ka. Ka je gurin malamin da ya san Allah, mai tsoron Allah, a haka suna roƙa maka Allah. Sannan kar ka je gurin ‘yan bid'a wanda suke tunanin ai duk abin da yake Allah ɗin ma nasu ne, ce abin da suka ga dama za a yi, wanda suke raba wa mutane aljanna, wani an ba shi wani ma an ba shi, aljanna ta Allah ce. Kamar yadda nake faɗa da wani malami yana cewa ba wanda yake ba da aljanna sai Allah, sai manzon Allah, kuma gaskiya ne, kuma duk wanda ya baka taba. Amma duk malamin da yace zai baka aljanna a duniya, kace dan girman Allah ya baka kudin ka sai gida a Mina, ya baka kudin ta a duniya shi ya fi sai gida a Mina kaya ku sanda nan kariya yake bi sai baka aljanna, sai baka kudin ta a Allah, sai kudi anan ya baka ko aure kai ya ku sauki. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.